الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك أنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة مجلسنا من البركة wanda muke karanta littafin ahalari a cikin sa, littafi wallafa babban malamin fiqhu al-Sheikh Abdurrahman al-Akhdari rahimahullahu ta'ala, wanda mun fara karatu a satin da ya gabata, muka tsaya a daidai gafar da malamin ya shiga magana akan wajibcin kiyaye harshe, wurin da ya ce wa yajibu alaihi hifdhu lisanihi min al-fahsha'i wal-munkari. Haka ne ko? Yawo. To idan ‘yan uwa ba su manta ba, ana magana ne yanzu akan mukallafi. Mukallafi kuma shi ne baligi mai hankali. Daga cikin abin da ya wajaba a kansa, wa yajibu alaihi hifdhu lisani, malam ya ce yana wajaba a kansa shi baligi mai hankali kiyaye harshensa, min al-fahsha'i daga al-fahsha wal-munkari da mummunan aiki, wal kalamil qabihi da kuma mummunar magana. Wadansa wajibi ne mukallafi ya kiyaye harshensa. Mun yi magana a kai gwargwadon iko wancan sati kan cewa harshen mutum yana da hatsari saboda kalmomin da za su fita daga bakinsa, akwai yiwuwar ya fidda kalmomin da za su ja masa fushin Allah. Har ma hadisi ya nuna mutum yana iya faɗan kalma bai damu da ita ba, bai dauke ta a bakin komai ba, amma saboda fushin Allah sai ya masa sanadin gangarawa cikin wutar jahannama tsawon tafiyar shekara 70 yana gangarawa. Allah ya tsare. Sannan ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan ya karantar da sahabbai manya-manyan lamura, sai ya ce da su, shin in nuna muku abin da zai mallake muku dukkan waɗannan abubuwa, ma'ana duka lakanin da ya bayar ya zama ya yi amfani ya yi tasiri, an ci moriyarsa a gobe kiyama, to abin da zai tabbatar da mallakar wannan amfani shi ne harshe. Sai ya kama harshensa ya nuna ya ce kuffa alaika hada, ya ce da ma'azu ka kiyayi wannan, wato harshe zai iya warware maka sallolinka, zai iya warware maka azuminka, zai iya warware maka sadakarka, hajjinka, umurarka, zakkarka, duk wani aikinka na kwarai harshe zai iya warware maka ba tare da ka fargaba. Sai to in kana son nasara a cikin ayyukan da kake, to ka kiyayi wannan. Har Mu'adh ya ce ya ma'aikin Allah, yanzu mu ma za a kama mu da abin da muke magana da shi. Sai ya ce kai tonka, yoma akwai abin da yake tuburbu da fiskokin mutane a cikin wuta, kamar abin da harsunan su suka girba musu, ko kuma kai tonka, ai ba ma abin da yake turbuda fiskar mutum a wuta ya abin da ya girba da harshensa. Don haka wannan magana da malam ya faɗa cewa wajibi ne mukallafi ya kiyaye harshensa, babu shakka magana ce take kan hanya. Dukkan wanda bai kiyaye harshensa ba, to ba zai rabu da asara ba, kuma ba zai rabu da nadama ba. Malam ya ce min al-fahsha'i, daga al-fahsha. Al-fahsha dukkan zance ko aiki wadda shari'a ta kishi ko ya girmama a wajen shari'a. Wasu malamin suka ɗauki alfasha abin da yake banci, wato magana da jinsi, ko dai abin da ya shafi zina, ko abin da ya shafi liwaɗi, ko abin da ya shafi batsa, ko zancen sirrin jima'i wadda bai halatta ba a bayyana shi. Wannan duka yana ɓangaren alfasha, musamman a lokacin da alfasha ta zo ta tare da almunkar. Idan lafadin alfasha ya zo shi da almunkar, to kowanne zai ɗauki wata ma'ana ta daban, domin malamin nahwu suna cewa al-athfu yadullu ala al-mughayara, wato yin adafi yana nuna bambancin ma'anoni na kalmomin da aka goya. Idan alfasha ta zo ita kadai ba tare da munkar ba, to dukkan wani kyamataccen abu a shari'a ko a al'ada ana ce masa alfasha. Ubangiji ta'ala yake cewa wallahu la ya'muru bil fahsha, Allah madaukakin sarki baya umarni da alfasha. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shaytan shi yake muku wato burace-burace na talauci, shi yake sanya ku hankoran talauci, kuma yake umartan ku da alfasha. Idan alfasha ta zo ita kadai babu munkar, to tana nufin dukkan wani mummunan aiki ko mummunan zance. Amma idan ta zo da munkar, to abin da yake kamata a fassara ta shine dukkan abin da yake banci alaka jinsiya. Dukkan abin da yake banci alaka jinsiya, in mace alaka jinsiya, wato alaka ta saduwa tsakanin mace da namiji, ko dai tona sirrin jima'i ga namiji ko ga mace. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharrin matsayi a wajen Allah ranar alkiyama mutumin da zai zake wa matarsa, matarsa ta zake masa, sannan kuma yazo yana bayyana sirrinta. To wannan sunkuyansa sai ka dora wa ita ma matar. Mafi sharrin mata, matar da za ta zake da mijinta, sannan kuma ta je tana banka da sirrinsa. To banka da wannan sirru yana daga alfasha. Haka kaɗin zina, zancen zina yana daga alfasha. Batsa, zancen liwaɗi yana daga alfasha. To wajibi ne mutum ya kiyaye harshensa daga dukkan abin da za a kira shi alfasha. Walmunkari da kuma mummunar magana. Nan almunkar shi ma dukkan gunki a shar'ani, abinda shari'a ta kishi munkari, abinda wannan munkari ne. Sai dai wannan zai iya ɗauka dukkan wani ɓangare kuma na abinda shari'a ta ci, har ma ta yi umarni da ladabtar da mai aikatawa ko mai faɗansa, ko ma ta bayyana wani hukuncinsa a nan gidan duniya ko a lahira, ko ta yi wata barazana a kan mai aikata shi ko mai faɗansa a nan duniya ko a lahira, to wannan ana ce masa munkari, ko aiki ne ko zance. Don haka idan ana maganar zance, ya kama daga irin su ƙarya, ya kama daga irin su rantsuwar wasa ko rantsuwar ƙarya, ko kuma zage-zage, cin mutuncin mutane da sauran maganganu wadda suke wato munana ne a shari'ar Allah, ana ce musu munkari. To ya kamata a ce mutum ya zama ya kiyaye harshensa daga faɗan abin da za a ce masa munkari. Wasu malamai suka ce alfasha yana nufin dukkan abin da yake na rasar kunya ne, munkari yana nufin dukkan abin da yake shari'a ce ta kyamace shi. Al-muhim dukkanin su ba ababen kauna bane a wajen mutanen kirki. Dukkan wani mutumin kwarai idan aka faɗi kalma ta alfasha zai ji bace masa dadi ba. Dukkan mutumin kwarai idan aka faɗi magana ta munkari zai ji bace masa dadi ba. Wal kalamin kabir da kuma bakar magana. Bakar magana ga ya mutum magana da ba zai ji dadi ba a ransa, ko dai kan munana halinsa, ko kan munana halittarsa, ko ka aibata shi da iyayensa, ko da zuriyarsa, ko da kabilarsa, ko da garinsu, ko da sana'arsa. Dukkan wata magana da zaka gaya wa mutum mummuna wacce zai ji zafin ta, ji ciwonta, wannan magana ce mummuna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga jan kunnan da yayi wa wani mai gida da ya tambaye shi wato wasiya da nasiha da kuma haƙƙin iyalinsa a kansa. Daga ciki da ya tashi lissafawa ya ce masa, wala tadribil wajha wala tuqabbih, kar ka kuskura ka biki fiskar matarka, wala tuqabbih, kada kuma ka munana ta, kar ka aibata ta, ko ka ainihin zage ta, ka zage halittarta, ko ka ce mata mummuna, ko ka ce mata baka, ko ka ce mata gajeriya, ko ka ce mata ƴar talakawa, ko ka ce mata ƴar kaza da sauransu. Wannan baya halatta. To kaga hakan nan a sauran abokanan tarayyarka. Wa aymanin talaqi, sannan wajibi ne akan mukallafi ya kiyaye harshensa daga rantsan saki. Rantsan saki wato yana nufin mutum ya alakantar da sakin matarsa da aukuwar wani abu ko rashin aukuwar wani abu ta hanyar kwaɗaitarwa ko hanawa. Wato Larabawa suna da wata al'ada, yana daga cikin al'adarsu, idan mutum yana son ya aikata abu ko in baya son ya aikata abu, ko yana so kai ka aikata ko kuma baya so ka aikata, sai ya jingina wannan abun da sakin matarsa. Sai ya ce misali, in yayi magana da wane, wato ai dole in canza, ai saki ba abun wasa bane, ina zaman lafiya da matata. Sai misali sai ya ce, in yayi magana da wane matarsa ta sauko, haka zai faɗa, sai ce in yayi magana da wane matarsa ta sauko, wai saboda ya tilasta wa kansa ne kin magana, ko kuma in ya sake ziyartar wane matarsa ta sauko saboda ya tilasta wa kansa rashin ziyartar, ko kuma kai ne yake so ka aikata ko karka aikata, sai ya jingina hakan da sakin matarsa. Ya ce misali yayi bako ya kawo mashi abinci, bako ya ce ya koshi ba zai ci ba, sai ya ce in baka ci wannan abincin ba, to sai ya ce da shi in baka ci wannan abincin ba to matarsa ta sauko, kaga bakon ya rage nasa, ko dai ya ci ko kuma yake ci wana bibiyu baya. Wannan al'adar Larabawa kenan ta jahiliya. Irin misalin wannan al'ada a maguzanci, domin kun san Hausawa ma sun yi jahiliya, lokacin maguzancin Hausawa lokacin jahiliya su kenan, su ma suna da irin nasu. Za ka ji mutum yana cewa in ya sake yin magana da wani Allah ya ƙine masa albarka. Ana yi har yanzu ko ba a yi? Burbushin maguzanci ne na Hausawa. Su Larabawa ba su san ma wannan ba, su da saki suke yi ba da inuwa ba. To amma shi gwanin naka da inuwa yake. In ya sake zuwa gidan wani Allah ya ƙine masa albarka. haka zai faɗa. To irin wannan ana ajiye shi a gurbin rantsuwa ne, kun ga ya ba rantsuwa a ciki, to amma ana ba shi hukuncin rantsuwa. Da haka su Larabawa da suke jingina irin wannan abubuwa da saki, sai ake cewa yaminu talak, rantsuwar saki, wato ya jingina kwaɗaituwarsa da aikata wani abu, ko kuma gudunsa da aikata wani abu da sakin matarsa. Amma idan aka duba haƙiƙani, sai a samu cewa ba sakin matar yake nufi ba, ba wannan ne nufinsa ba. Ya sha bamban da ya ce wa matarsa, idan kika fita daga gidan nan kin sauko. Wannan shi ake cewa at-talaqul mu'allaq, ko kuma ya ce idan rana ta fito matarsa ta sauko, idan gari ya waye matarsa ta sauko, in Laraba ta zo matarsa ta sauko. Wannan ana ce masa at-talaqul mu'allaq, wato sakin da aka rataya shi da ainihin faruwar wani abu, ya sha bamban da yaminu talaq. At-talaqul mu'allaq sakin yake nufi, sakin yake nufi, da aka kawai faruwar abun ne kawai ya rage sakin ya hauko. Amma yaminu talaq, rantsuwar saki, ba sakin yake nufi ba. Hana aikata aiki yake nufi, ko saka aikata aiki. Don haka idan mutum ya yaminu talaq, to malamai ba sa masa hukuncin saki. An fahimta ko? Yau ba sa masa hukuncin saki, sai dai idan har ya karya wannan rantsuwar tasa, to sai ya kafara rantsuwa, ba magana saki. Idan ya ce in ya sake yi wa wane magana matarsa tasa, kuma sai ya yi magana, to yanzu sai ya kafara rantsuwa, ba za a ce matarsa tasa ba. Ba maganar saki ake yi ba, kawai al'ada ce ta Larabawa suke yi, ba sakin suke nufi ba, shi yasa shari'a ma ba ta ɗora musu hukuncin saki ba, sai ta ɗora musu hukuncin rantsuwa. To amma ba abu ne mai kyau ba, shi yasa ya shigo daga cikin abubuwan da malam ya ambata cewa bai halatta ba mukallafi ya rika yin irin wannan. Sannan haka dukkan wanda ya tsine wa kansa in ya aikata wani abu, ko ya tsine wa kansa in bai aikata wani abu ba, to shi ma idan har abin da ya tsine wa kansa dalilinsa bai yiwu ba, inna rashin yiwuwa ne, ko kuma ya aikata inna aikatawa ne, to shi ma hukuncinsa hukuncin rantsuwa, da haka sai ya yi kafara, sai ya yi kafara, kafarar rantsuwa. An fahimta ko? Da haka rantsa-rantsan saki da Larabawa suke a da haramtacce ne a musulunci, ba daidai ba ne ba. Kawai abu in ba za ka yi ba, ka ce ba za ka yi ba, ba sai ka haɗa da sakin mata ba. Sannan akwai wasa da al'amarin saki, ita kuma shari'a ba ta so a dinga wasa da shari'o'inta. Wantiharin musulmi da kuma tsawa ga musulmi, daka wa musulmi tsawa, shine intihar. Fadin Allah ta'ala menene falatan harhuma wa kulluhuma qawlan karima, ba kafin nan nake nufi, na son dan kuma baya kadan ko, wa qabara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, fala taqul lahumā uffin, karkace da su tir, wala tanharhuma, karkai musu tsawa. Wasu malamin suka ce a'a, al-intihar yana nufin wato ɗagawa mutum hannu, kora da hannu, ka ɗagawa mutum hannu irin ne ba zan yi ba, ko kuma tafi ka bani wuri, ko ja can banza, ko sai ɗaga hannu na Bahaushe irin wannan, yana da ma'anoni masu, yana da manufa masu wannan ma'anonin. Yawwa, to irin wannan daga hannun wasu suka ce shine intihari amma dai mafi yawan malamai suna fassara intihari ba ai ba daga hannu yake ba daga harshe yake wato gausi ne a zance a Hausa shi yasa aka fassara shi da tsawa baya halatta a daka wa musulmi tsawa musulmi dan uwanka ko me ya maka ba daidai ba ka daka masa tsawa tunda kuke karatu kun taba jin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daka wani tsawa baya tsawa baya tsawa idan da amince Allah sabata gare shi da haka ba daidai bane ba ka daka wa dan uwanka musulmi tsawa sawa'un kai ne gaba da shi ko tsaranka ne ko shi ne gaba da kai baya daga halaye na kwarai annabi sira da amince Allah sabata gare shi idan aka yi masa abin da ba daidai ba har ya kai ga sai yayi magana to yana fadan abin da ya kamata ne cikin ruwan sanyi ba da tsawa ba zai ce baya kamata ɗayan cikin ku ya dinga fadan kaza ko ya dinga aikata kaza ko me yasa ɗayan cikin ku yake aikata kaza ko me yasa in mun hana kaza sai ɗayan ku ya tafi ya ce zai aikata ma'ana dai sai yazo da lafazi da za a gane cewa yana yin fada amma kalmominsa su ne suke fahimtarwa ba amon sautinsa ba dan ransa ya baci ya daka tsawa baya haka sallallahu alaihi wasallam daka an ana tsawa wa musulmi wa yahanatihi da kuma kaskantar da musulmi wulakantarwa duniya da ka fassara yayi kaskantarwa ko wulakantarwa idan an ce azabun muhin ana nufin mai azaba ta mai ta wulakanci azaba ta wulakanci haka ihana shi ne wulakantarwa ka maida mutum ba komai ba mutum ya raina kansa a gabanka ko dai saboda kana da mulki ko saboda kana da ilimi ko saboda kai ne shugaba a kansa ko saboda wani dalili cikin dalilai wanda galibin dalilan da suke sa mutum ya wulakanta mutum dan uwansa mafi yawanci dalilai ne na duniya idan mutum ya samu duniya sanadin haka sai ya wulakantar da musulman yan uwansa sai su zama su ba komai bane a gabansa yana daga wulakanta musulmi ka ainihin sanya musulmi ya zame maka wani babawa yana daga wulakanta musulmi ya zame maka wani babawa kana zaune yana kwance akan gwiwoyinsa da hannayensa a gabanka in kai magana sai dai ya kifar da kai in zai maka magana dole sai ya sunkuya sai ya kwanta in ya shigo sai ya fadi a gabanka yana sallah kana sallah baya halacca Mu'adh ibn Jabal da yayi tafiya ya dawo yana zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ce tashi tashi me ya faru da kai sai ya ce nayi tafiya naje wajen sarakuna sai naga irin yadda ake musu kai ya kamata a yi wa ba su da matsayin da za a yi musu haka dan haka irin haka naga suna yi wa sarakunan su sai naga ba wanda ya cancanci a masa haka sai kai shi yasa na maka sai ya ce to baya halatta wani ya fadi wa wani ya yi masa sujuda inda zai yi a cikin wannan al'ummar tawa da na sa mace ta yi wa mijinta to kaga kenan dukkan wanda ya zama a dalilinka saboda kai sai ya fadi kuma sai kai yadda da wannan faduwa ka yadda da wulakancinsa ka wulakanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da wulakantuwar musulmi ba sannan hakan nan a dalilinka wani ya miƙe ya tsaya a dalilinka wani ya miƙe ya tsaya kuma ka yarda da wannan miƙewa ka yarda da wannan tsaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar dukkan wanda ya kaunaci mutane su tashi su tsaya masa to ita na durin zaman sa a wuta dan haka idan ya zan burin ka kenan abinda kake so kenan a dinga tsaya maka saboda kai ne babu shakka yana da hatsari babba kuma wulakanta musulmi ne kai musulmi ne, su musulmai ne. Don haka annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa dhimmatul muslimina wahidatun yas'abuha adnahu. Alfarmar musulmi duka ɗaya ce, kaskancaccen cikin su ma yana tafiya da wannan alfarmar. In dai ka ci sunan musulmi, to ka ci alfarma ta musulunci. Ba a dalilinka wani musulmi zai zama wulakantacce a gabanka. Don haka idan da mun karanta adali, amma tare da haka muka tafi muke wulakanta ƴan uwan musulmi, to me yiwa ba mu fahimci me yake nufi wa mai littafin adali. Abin da yake nufi kenan, ɗan uwanka musulmi kada ka wulakanta shi, kar ka tozarta shi, kar ka aibata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahtira akhahul muslimi. Ya ishi mutum sharri, ya ishi mutum musulmi sharri, ya wulakanta ko ya kaskantar da ɗan uwansa musulmi. Shi ne ce al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Musulmi ɗan uwan musulmi ne, baya zaluntarsa, baya kaskantar da shi, baya tozartar da shi. Ya ishi mutum sharri, ya kaskantar da ɗan uwansa musulmi. Kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Duk musulmi akan musulmi ɗan uwansa haramun ne jininsa, haramun ne dukiyarsa, haramun ne mutuncinsa. Ba dalilin da zai sa na zubar da mutunci na a dalilinka, ba dalilin da zai sa ka zubar da mutuncinka a dalilina. Dukkanmu masu mutunci ne, masu alfarma ne. Haƙƙoƙin da suke tsakaninmu musulunci ya tanade su. Idan aka bi haƙƙoƙin musulunci, komai zai gudana, ba sai da waɗannan al'adun na maguzanci ba. In aka bi haƙƙoƙin musulunci, komai zai gudana. Babba ya ga ƙarami, ya ga girman babba, babba ya tausaya wa ƙarami, ba sai ta wannan hanyar ba. Yana daga cikin abin da ya haramta akan mukallafi wa sabbihi, wato da zaginsa, zagin musulmi. Zagi yana, kalmar zagi tana da kama da magana da malamin abaya wal kalamul kabir, bakar magana. Domin zagi dukkan abin da zaka gaya wa mutum ya kona masa rai, wannan shi ake cewa zagi. Matukan lafazin mai kona rai ne, to ba za a yi la'akari da cewa shi ɗin wanda ka gaya wa ya kona masa ko bai kona masa ba, don wani bai san darajarsa ba, wani bai san darajarsa ba, bai san mutuncin kansa ba. Za a zage shi ma bai damu ba, ya ce sai ka yayi, shi bai dame shi ba. To rashin damuwarsa baya hana abin ya zama zagi. Ba zai sa a ce abin ba zagi ba, yana nan zagi ne, saboda shi ɗin ne dai ya lalace, bai san mutuncin kansa ba, har ya sa aka zage shi, amma bai ji zafin zagin ba. Amma bisa ga galibin lamari, irin wannan idan an faɗa wa mutum, baya jin daɗi a ransa, matuƙar ba tare da hakki ba ne, matuƙar ba tare da hakki ba ne. Don haka baya halatta mutum ya zagi musulmi ɗan uwansa, ya gaya masa bakar magana. Ba a shar kaɗai zagi ba, tana cikin zagi. Ba uwaka ubanka kaɗai zagi ba, yana cikin zagi. Duk maganar da za ka gaya wa mutum, hatta ɓata suna da ake cewa, yana cikin zagi. Duka wannan zagi, mafi girman zagi kalafi, ƙaifar, yana cikin zagi. Shi ne mafi kololuwar zagi kai wa mutum kalafi, ka ce masa mazinaci, ko ka ce ka gan shi yana zina, ko ka ce mata mazinaciya, ko ka ce ka ga tana zina, ko ka jefe shi da liwaɗi. Wannan duka layin kazafi, domin shi kazafi yana shigowa ne a ɓangaren ainihin wato alfasha da muka ambata da su, a wannan ɓangaren kazafi yake zuwa. Amma ka ce wa mutum ɓarawo, ka ce masa annamimi, ka ce masa maye, ka ce mata mayya, wannan duka zagi ne, ba kazafi ba ne, yana cikin zagi. Don haka daga kazafi ikasa, duk abin da zai ɓata wa mutum ana ce masa zagi. Idan akan idonsa ne, in a bayan idonsa ne, zagi da daɗi, ya zama giba. Duk abin da za ka faɗa mutum idan ya koma kunnensa bai ji daɗinsa ba, shi ake cewa giba. in akan idansa ne sunansa zagi don wani zai ce maka shi wasu sun dauka giba shine ka fada abin da ba za ka iya fada a gaban mutum ba haka wasu ka dauka giba ba shine giba ba ka fada abin da zai bakanta ran mutum abin da mutum baya so wannan shi ake cewa giba in a bayan idansa ne in akan idansa ne zagi shi ma zai zo daga cikin abin da aka haramta almuhim wulakanta musulmi da zaginsa haramun ne a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya hana haka akan harshen manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci duk mai zagin musulmi to ya dauko fasikanci ya rage idan ya narke a cikin irin wannan dabi'a ya zama fasiki zagin musulmi fasikanci ne karamin kafirci wa qitaluhu kufr ya kar musulmi kuma hada da musulmi kafirci kun ga yadda Allah ta'ala ya kare mutuncin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mustabani ma qala fa'ala al badi'i minhu masu zage zage guda biyu abinda duk suka fada ya kare akan wanda ya fara hatta ya tadi ko ya tadi al mazlum har sai in wanda aka zalunta ya ketare iyaka idan ya zage ka da uwaka kai ma sai kace masa uwaka to an yi wanwa zulubin zagin ya koma kan wanda ya fara kai kai fure amma idan yace uwaka sai kace uwaka da ubanka to yanzu zulubin farawa yana kansa kai kuma zulubin dadawa yana kanka an gane ko yau don haka manzon sallama saboda ya nuna mana haramcin ainihin wato zagin musulmi shi sa ga mana ka wani hadisi ingantacce annabi sallama yake cewa man qala fi muslimin ma laysa fihi ko bisa fi radratil khabali hatta yafuja mimma qala duk wanda ya gaya wa musulmi abinda ba haka ba to za a tsare shi a cikin diwar kan wuta har sai ya fasa sai ya janye abin da ya fada kiyar musulmi abinda ba haka ba to matsayinka matsayi ne na zama na jintittin a cikin diwa ta yan wuta sirka maki na yan wuta saboda haƙƙin musulmi annabi sai da mai Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yayi wa sahabbansa tarbiya ta kula da mutunci da alfarman musulmi akwai wata kissa ta Abu Dharr al-Ghifari wanda asalin tana cikin sahihu muslim amma an yi kare-kare a cikin ta an rawaito ta wasu hanyoyi daban-daban idan mun kawo ta da aka yi mata wato wata rana ne ana zaune a majalisi da Abu Dharr da Su'al Miqdad ibn al-Aswad da su Bilal ibn Abi Rabah ibn Rabah da sauransu sai ana tattauna batun yaki kai Abu Dharr sai ka kawo shawara ka kawo shawara sai Bilal sai ya ce sab ba haka bane wannan shawara ba ta yi ba ba daidai ba ce sai Abu Dharr sai ransa ya baci wayaye za a yi Bilal har ya iya daga harshe ya gaya masa cewa yayi kuskure sai ya ce atukhatti'uni yabna sauda har kai ma dan baka zaka ce nayi kuskure wannan abin sai ya bata ran Bilal bai ji dadi ba bai tsaya ba sai waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya gaya wa annabi sira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ga abin da ya faru Abu Dharr sai biyo sau ya zo shi ya sallama ya ce ban sani ba wallahi shin manzo Allah sallama ya amsa sallama ta ko bai amsa ba ba zan iya sani ba saboda a irin yadda na samu kiskarsa yace ina zama kusa da shi sai yace a ayyartahu bi ummihi yace kai Abu Dharr da mahaifiyarsa zaka aibata shi haka zaka yi innaka murun fi jahiliya ce amma dai kai mutum ne da har yanzu akwai burbushin jahilci tare da kai saboda irin wannan abun a jahiliya aka sani da Allah ya saukar da littafi ya turo da manzo akai tsare-tsare aka tsara musulunci aka faɗi haƙƙoƙin kowa an kawar da waɗannan abubuwa Manzon Sulma ya ce inna Allah kad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyyati wa fakhraha bi ahsabiha Allah ya taimake ku ya kawar muku da alfahari girman kai da kafafa irin ta jahiliya da ji da kai irin na jahiliya da alfahari da dangantaka irin na jahiliya Allah ya kawar muku da wannan yanzu ya sa muku wani sabon tsari na ganin mutunci da kimar kowa karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah innaka murun fi jahiliya ba shakka akwai sauran jahilci tare da kai yace ganin wannan abun bai yi dadi wa annabi ba sai da amincin Allah tabbata gare shi Abu Dhar yace na tafi kan hanya yadda na san Bilal yana wucewa naje na tare hanya sai da naga yana zuwa na kwanta a ƙasa na ajiye mukamikina a ƙasa nace yayi wa Allah ya taimake ni bai kyauta mini ba idan bai zo ya dauki kafarsa ya dora a kai ya taka ba saboda na ƙara sanin ni ba kowa bane Bilal asalinsa bawa ne kuma baki ne iyayensa bakaki ne kuma al'adarsu ta jahiliya ta larabawa fari ya fi baki daraja sai da manzo Allah sallama ya faɗa ya ce la fadda bi arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa ba wani fifiko akan fara ba wani fifikon fara fata akan bakar fata sai da tsoron Allah kyau in baki ya fi ka tsoron Allah shine in fari ya fi ka tsoron Allah shine amma zancen fata bacce da wata daraja a wajen Allah madaukakin sarki illa bi taqwa sai da tsoron Allah don haka tun da ku haka ne to zo ka taka mummuke na ƙara sanin cewa ni ba kowa bane na ƙara sanin kafi ni daraja saboda akan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini fada a gaban jama'a ya gaya mun ban yi daidai ba kuma na yadda ban yi daidai ba na gaskata ni ne mara gaskiya kafi ni gaskiya kafi ni daraja shi kuma Bilal mai kunya taka sai ya fashe da kuka sai ya sa hannu sai ya dauko shi daga ƙasa sai suka rungume junan su suka bi wa junan su hakuri kowa yana kuka yanzu kowa ya ga alfarmar kowa asalin kissa tana cikin sahihul bukhari yadda shi abin Abu Dhar yake cewa wani bawa ne daga cikin bayinsa saboda wani ana ce masa maro ya ga Abu Dhar a cikin kaya set sai ya ga bawan nasa ma a cikin kaya set sai ce ya naga kayan ku iri kai da bawanka sai ya ce ai na dau darasi tun wata rana wani bawa na da na zage shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ya kira ni ya mini ba dadi ya ce ni mutum ne da nake da sauran jahiliya kuma ya mini wazi yace ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman ja'ala Allahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma akala walyulbisu mimma labisa wala yukallifu ma yaghlibuhu fa in kallafahu falyu'inhu alayhi yace masu muku hidima ɗan uwanku ne ba bayinku ba ɗan uwanku ne masu yi muku hidima ƴan uwanku ne ya kake gani yanzu yanzu a gidan kan kana da mai hidima duk bacin ranka akai yake akan sa yake karewa ko akan ta matarka ka kawo mata mai wanke wanke mai share gida mai wankan yara duk masifarta ta kare akan mai wannan wanke wanke za ta zauna a cikin daki ta kunna talabijin ta dauki remote ta kunna TV bata san ta kawar ba bata san ta gyara ba bata san ta wanke ba kawai dan ana biyan ta 4000 ko 5000 a wata daga cikin daki za ta dinga kiran sunanta tana mata asha tana mata bakaken maganganu tana mata tsawa, tana tozarta ta, tana aibata ta. Anas dan Malik yace na zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 bai taba ce mun me yasa kai kaza, me yasa baka kaza ba, ashe me maka hidima ba an kawo shi dan shi wulakantacce bane, musamman yana sallah. Ikhwanukum khawalu, masu muku hidima ɗan uwanku ne. Allah ne ya ga dama ya sanya su karkashin kulawa, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace duk wanda Allah ya sa ɗan uwansa karkashin kulawarsa, ɗan uwanka musulmi ake nufi, sai Allah ya jarrabe shi ya zo karkashinka, yana maka wanki, ko yana wanke maka mota, ko yana share maka gida, ko yana maka bayin fulawa, ko yana maka aika, ko ka saya masa mashin yana hidimomin gidanka, ko yana direba a gidanka, ko dai wani abu daga cikin hidimomi, ko a office, ko a kasuwa, ba fa dan mulakantacce ne a wajen Allah ya zama haka a wajenka ba, ba fa dan kai isasshe ne a wajen Allah ka zama haka a gare shi, kawai rayuwa ce haka Allah ya ga dama ya ga ya ganku. Don haka kar kai amfani da wannan damar ka dauka cewa an kawo maka wulakantacce, baka san matsayinsa a wajen Allah ba. Allah ne ya ga dama ya sanya shi karkashin ka dan ya jarrabe ka. Sai ce to idan ɗayan ku zai ci abinci, ya ciyar da shi daga abin da zai ci, ya ciyar da shi daga abin da zai ci. Ba daidai ba ne ba za ka ci nama har ka rage, har ka zubar, shi kuma ba za ka ba shi da Jesu, shi zai sayo, shi zai gyara, shi zai yi komai, za ka ci har ka zubar, har yara su yi wasa da shi, su yi tabon da shi, shi kuma in ya kawo sai dai koma gate ya je zauna ya tare mai kunu ya sha, kuma naman da ya kawo ana tabon da shi a cikin gida, ba wanda ya bashi, shi zai wuce fa nan kayan daɗi ya kawo, amma ba za a bashi. Rasulullah ya ce ku ciyar da shi daga abin da za ku ci, sannan ku tufatar da shi daga abin da kuka sanya. Shi yasa ai shi Abu Zar'a aka ganshi set shi da bawansa, sai ce kar kuma ku dora musu abin da ba za su iya ba, duk wanda ya dorawa na karkashinsa abin da ba zai iya ba to ya taya shi, ya taya shi, ko ya zo ya sa karfinsa, ko ya kara masa wani su yi tare, ko kuma ya sa shi wani bangare ya biya wani bangare ai, amma dai kar ka sa shi abin da ba zai iya ba har ma ka zo kana ganin aibinsa. Jama'a an fahimta, duka wannan ababin ne, ababin an hana wulakanta da kuma ainihin tozarta da zagin musulmi. Mala yace wa takhwifihi fi ghairi haqqin shar'i, da kuma tsoratar da musulmi ba a cikin haqqin shari'a ba. Ana iya tsoratar da musulmi a haqqin shari'a, amma ba a haqqin shari'a ba a tsoratar da musulmi. Bai yiwuwa ka gaya wa musulmi abinda zai bashi tsoro kawai dan ka tsorata shi, ka bashi labari kawai dan ka tsorata shi, ko kuma ka zo ta bayansa kai masa abinda zaka tsorata shi, ko kuma ka gindaya wani abu da zai gani ya tsorata, ko kuma ka aikata wani aiki da zai razana, baya halatta kai haka musulmi, baya halatta ta kowace hanya, ko ka dau kayansa ka boye ya nema ya rasa hankalinsa ya tashi waya ce shiga damuwa yana neman ta, da kai kuma ake neman ta kuma tana aljihunka, hankalinsa ya gama tashi, sannan sai daga baya ka ce kan gaba ka sake, to kai ma gaba ka sake, ba a yi musulmi haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ɗayan ya dauki kayan dan uwansa ko da gaske ko da wasa, kar ɗayan ku ya dauki kayan dan uwansa ko da gaske ko da wasa, kar ya fara kawai ka zama mai gaskiya. Mancawa yayi, sakaci yayi, yi masa fada ka ce ka daina sakaci ba daidai bane, wayar ka wata rana za ta fata, amma ba daidai bane ka tsorata dan uwanka musulmi, ko irin yadda muka samu a sauran maguzanci, sai a zo a share muku labari a dauki tsawon mintuna ƙarya ake tatsuniya, sai an gama yin ƙaryar sai ake kama shi, sai ake wajen tsorata da shi ake ko menene kaga na alhaki ne wanda ya koyi ta alhaki a kanta, nan ba da ne bai kaga, wannan wata tarbiya ce ake mana tun muna yara, ta halatta mana tsoratar da junanmu, bayan an halatta mana ƙarya sannan a zo a halatta mana sautawar da junanmu. Duk da malaman Hausa su kullum suna faɗa akan an daina tatsuniya, me yasa aka daina tatsuniya? Saboda ba gaskiya ba ne, me yasa aka daina? An gane ku? Yawwa. Amma tsoratar da musulmi da haƙƙin shari'a, to wannan ya halatta gwargwadon haƙƙi, ya halatta gwargwadon haƙƙi. Saboda akwai lokacin da musulmi za a tsoratar da shi saboda dalili, musamman a ce a wurin shari'a, mutum an kira shi a wurin shari'a ya zo bai zo ba, aka kira shi bai zo ba, aka kira shi bai zo ba, to ya halatta a bi hanyar da za a ragusa shi don ya zo. Duk wanda aka neme shi a gaban shari'a bai zo ba, to ya halatta a tsoratar da shi don ya zo, ya san cewa gidan shari'a ba gidan wasa ba. Ko duk wanda ya yi laifi ya halatta a tsoratar da shi da hukunci saboda ya kiyaye aikata irin wannan laifi, kuma wannan sama ya ɗauki darasi, wannan ya halatta. Malam yace wa yajibu alayhi shabdu basarihi an an-nazari ila al-haram, yana wajaba akan mukallafi ya kiyaye ganinsa daga ganin haram. Asali gani yana da dokoki a shari'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa Allah madaukakin sarki yana cewa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ga yawan mu'minai maza su rinsa idanuwansu, ba rufe ido ba, rinsa ido akwai bambanci. Yawwa, akwai bambanci rufewa da rinsewa. Su rinsa idanuwansu ma'ana su zama masu kawaici a gani, saboda Allah ta'ala yana fassara duk wata mafita ta gani, ya alamu kha'inatul a'yun, Allah ya san duk wani ha'inci da gani zai dan kyakkyawa da za kai ha'inci na kallo, Allah ya san. To rinsewa shine ka kawar da ganinka daga abinda bai halatta maka gani ba. Duk abinda haramun ne ka gani, ko matar da ba ta ka ba, ko matar wani, ko matar da ba aurenta za ka yi ba, ko kuma kallon fimafimai na bata, ko hotuna na bata, ko duk wani kallo da shari'a ta haramta, ko ka je ka wurin da bai halatta ka je ba yin kallo, ko gidan rawa, ko duk wani wurin da ko wurin bikin tsafi, wasan tsafi, matsafa suna wasa, ka je ka tsaya kana kallo, duk irin waɗannan abubuwan da shari'a ta haramta su, to ta haramta kallon su. Mu'minai su rinsa idanuwansu. Ai kana son matan aljanna, to amma Allah da ya tashi siffanta matan aljanna ya ce qasiratu tarfi, wato masu takaita kallo ne. Za ka ji daɗi ya ce matanka tana kallon maza, to sannan su ma mata Allah ta'ala ya ce wa kullin mu'minati yadhudna min absarihinna, kuma ka gaya wa mu'minai mata su rinse ganin su ma, su rinse ganin su ma, su kiyaye ganin haram, su kiyaye kallon mazajen da ba nasu ba, kallo irin na bukata, su kiyaye kallon fimafimai, su kiyaye kallon hotuna da aka haramta kallo, su kiyaye halartan wuraren da aka haramta kallon abubuwan da ake a wuraren, duka an haramta mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace da sahabbansa, iyyakum wal julusa fi turqati, ku kiyayi zama akan hanyoyi. Suka ce ya Rasulullah, ma lana buddu min majalisina natahaddathu fiha, ya ma'aikin Allah, yaya za mu yi da wuraren zamanmu? Kusan ya zama mana dole, nan muke ɗan zama, mu ɗan yi caɗi, mu ɗan ɗebe kewa, yaya za mu? Sai ce in abaitum illal majlisa fa atu tariqa haqqahu, to in kun yarda sai kun kafa taburma, sai kun kafa daba, sai kun aje benci, to ku bai wa hanya haƙƙinta. Suka ce wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah, me haƙƙin hanya ya ma'aikin Allah? قال سيتي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحجن حنيا أبو داود غض البصر رزا يدو أقام حنيا بايا علاكتا كذونا كان تيتي كما إدن كي يكلتان يكلتان بايا علاكتا ما ميه ما نري كلتان يكلتان شيني dukkan wani abun da bai halatta ka kalla ba sai ka kalle shi matar wani ta zo wucewa ka zuba mata ido budurwa ta zo wucewa ka sa mata ido bazawara ce ka sa mata ido kai amradi namiji marage mu kun za akwai namiji marage mu ana ce masa amradi a irin wannan wurin malaman fiqo suna misali da shi kwata kwata ya yashe habar ba komai asalin amradi a wajen malaman fiqh shine wanda gashi bai fito masa ba saboda su malaman fiqh ba su san namiji ba gashi a haba ba kawai wanda suka sani shine wanda Allah ya halicce shi habar sa ba gashi wannan zaka gashi dan dubur-bur habar kuma tas-tas wato agemun bai fito ba kwata-kwata baya fitowa to irin wannan malamai suka ce abun tsoro ne yana kama da mata to shi ma ba a so kai ta kallon sa saboda kamar kana kallon mace ne an ga amma da wannan kuwa haka suka fada in sun tashi misalin kallo kallon mata to sai sun kawo da irin wannan mutum to ba irin sayyidina Umar ya kora ba hakika to gashi dan da burbur gashi haba sa Allah bai bashi gashi ba kwata kwata kuma yana tafiya gashi kaman mace sayyidina Umar sai kai wannan ya barka da nan ya barka da nan a gane ko yawa almuhim ba daidai bane ba ka tsaya ka zauna akan hanya kana ta kalle kalle kaga mai shiga kaga mai fita wata mata za ta hawo mashin ka zuba ido kawai kaga yadda mata suke hawo mashin na ruwanka ita ma in banda masifa mai kai ta hawa a taba to kaga irin wannan a kiyaye wa kafful adha da kuma wato kamewa daga cutarwa akan hanya ku zo kuna zauna akan hanya ku ta cutar da mutane duk wanda ya wuce a yi gibar sa duk wanda ya wuce a ci naman sa a yi tatan sa a zagi wancan a yi izgibi wa wancan a yi dariya wa wancan wannan cutarwa ne akan hanya mai gida a gada mai ya shiga gidansa a gada mai ya fito a ga me ya aiki yayansa me ya faru tsakaninsa da matarsa me haka dai sa ido kuna zaune amma makwabta da masu wucewa ba sa jin dadin zaman ku kuna cutar da su ko kuma hayaniya ta yawa ku dami masu kasuwa a kusa da ku ko ku dami masu gida a kusa da ku ko ku dami wani mai yan sana'arsa ko wani mai son hutawarsa a kusa da ku ita hayaniya ita surutu ita bala duka wannan yana daga cutarwa ko kuma ku tare hanya in dai kuna nan to wucewa babu sai dai a ta canza hanya ba za a samu hanya ba in dai kuna nan to wannan ma cutarwa ne sannan kuma waraddu salam da maida sallama duk irin tadin da kuke mai wucewa ya goye sallama kuma ya ma sallama amma kun shagala ta tadi an yi sallama ba ku amsa ba an yi sallama ba ku amsa wannan ya wuce yayi sallama ba ku amsa ba ba ku kiyaye hakkin hanya sannan umarni da kyakkyawa da hana aikata mummuna in kun ga kyakkyawan abu ba a aikata shi ba ku sa a aikata in kun ga mummunan abu ana aikatawa ku hana aikata shi almuhim dai wannan hadisi ya nusar da mu cewa mu yana daga cikin abin da aka umarce mu da shi shine me shine kiyaye gani ولا يحل له ان ينظر الى مسلم بنظره تؤذيه بايع على تعبيره شي يكلم مسلمي ده غنن ده زي تشوتر ده شي غنن ده زي تشوتر ده مسلمي غني ني كلا كلا بايع على تا يكلم مسلمي ده غنن ده زي تشوتر ده شي kamar harara kunga ba wushi yana da wani kallo na wulakanci in ya maka shi kai ka san barka sauran daraja ne a wajen sashi zai maka mata sun fi yin irin wannan eh mata sun fi irin wannan to baya halatta kai mutum musulmi irin wannan kallan ya fahimci kawula kan tashi ko kuma ka zare wa musulmi ido ka zare masa ido wanda in ka zare masa wannan ido ba zai ji daɗi ba ka baka rai ka zare ido wannan kallon da kai na zarewa bai halatta a gare ka ba ko kuma ka kalli mutum a lokacin da baya son ka kalle shi a lokacin da bai son ka kalle shi ko dai ya kunce al'aurarsa yana biyan bukata ka zira masa yi kai ta kallonsa wannan kallon cutarwa ne kai wani lokacin ko da ma mutum ba wata biyan bukata yake ba haka kawai ne sai ka sa masa ido kake dagawa sai ya ji ba daɗi to duk wani kallon da mutum zai ji bai ji daɗi ba to bai halatta ka masa shi yana daga cutarwa na kallo ka zauna a kan hanya yanzu kana yin kallo kallon da mai wucewa zai sargu kana kallonsa har yadda ina zai sa kansa wani na faruwa mata suna zargin mu maza muna kallonsu kamar za su faɗi irin kallon da kafirai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa in kanu Allah ta'ala yace sun kusa la yuslikunaka bi absarihim su jefar da kai da kallonsu sun kusa su sa ka murgude ka faɗi ka tunsare saboda tsabar kallo to irin wannan kallon kafare suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musulmi ya ainihin kalli wani irin wannan kallon ba idan musulma ta zo wucewa kuna ta kallanta hatta sai da zaki ko kuma kallo irin kallo da zai sa a aibata mutum ko kuma a iskili da mutum innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke mujrimai sun kasance suna dariya wa mu'minai wa idha marru bihim in sun wuce ta wajen mu'minai ko mu'minai sun wuce ta wajen su yataghamazun sai kawai su kama yi musu zunde su kama yi musu kirkiri to kaga baya halarta ka kalli mutum kana masa izzili kana masa zunde don haka yana da kyau mu kiyaye baya halarta a kalli musulmi da kallon da zai cutar da shi ko namiji ne ko mace ne in za ka kalli mutum kalle shi gwargwadon bukata inda bukata in kuwa kallo ne na bazata to iya shi kenan kamar mace annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina ali ya ali لا تتبع النظرة النظرة إنما لك الأولى وليست لك الآخرة يتي يا كي علي نصيحة تاشيني كرك بي بي كلو دا كلو وتو إن كي كلو فرقو كرك كار إنما لك الأولى وليست لك الثانية كنا دا كلو فرقوني أما بكذا نبيو إذن كي كلو فرقو نبازة sai ka ganta wannan kan zai yi tunda kai ba baka ho bane yi haka sai ka ganta kana ganin ta karka kara kauce daje kanka kau karka sake kuma karka rike kalla irin yadda wai ake haka itowa daga malam Kalarawi cewa ya ce wai 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 tunda an ana kallo biyu to ɗayan sai ka dan yi shi mai dan sau a wani dalili yana halatta ne kadai mutum musulmi ya ga mace gani irin wannan idan da nufin aure inda nufin aure ne ya halatta har ya saci kallanta Abdullahi dan Mas'ud yace na nemi wata mata a Madina sai na je bayan wata bishiya ina kuya ina leka ta don kokarin naga abinda zai kara jan hankali na aure ta haka in kallo na aure ne wannan daban amma kawai kallo na morewa da kwalewa wannan kan baya halatta cikon karatun sai sace idan Allah ta'ala ya kai abu da muka yi daidai Allah ba mu ladan su sai Allah ya dai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu llahi wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin To dangane da tambihi game da waɗanda suke yawon talla na magani unguwa unguwa kuma suke waɗansu maganganu wanda suke na alfasha ne. Wannan wato wata annoba ce a garuruwan musulmi wadda babu tarbiyya ta musulunci a cikinta, kuma abu ne na takaici. Waɗansu mutane ne jahilai gidadawa waɗanda ba su karanci komai a addinin Allah ko a tarbiyyar addini ba suke aikata irin waɗannan abubuwa da babu kunya a cikin lamarinsu. Ba a hana sai da magani ba, amma duk mai hankali kuma wayayye ba wawa ba, idan an gaya masa akwai hanya da za a gaya masa abin da ake nufi kuma ya fahimta ba tare da an sanya lalata a ciki ko rashin tarbiyya. Kuma bayyanawan da rashin tarbiyyar hakan ka iya cutar da society na musulmi, ta yadda yara na musulmi za su dinga ji kuma za su zo su iya gane menene ake faɗa. Na tadda akwai da yawa na sani masallatai na Juma'a da aka ta yin huduba don irin waɗannan matsalolin da faɗakar da irin waɗannan mutane. Sai dai galibi wani abin takaici shi ne, galibi wuraren da za a yi irin wannan hudubobin wurare ne da ba sa wurin masu wannan abin. Wuraren da suke ɗin ba a irin wannan huduban, don haka ba za su san ma an yi ba. To yana daga cikin babban ƙalubale da yake kanmu. Yanzu kamar wannan wajen, bawan Allah da ya kawo wannan maganar, yanzu duk nan ban yi zamanin akwai mai sai da irin wannan maganin ba, kuma ba abin da zai kawo shi ta nan, ba abin da zai sa kuma ya zo nan ya zauna, kaga ba zai san menene yake faruwa ba. Amma irin wannan yana daga cikin aikin kawar da mummunan aiki wanda ya canza irin wannan ya yi ƙoƙari, ya yi bakin ƙoƙarinsa ya yi magana, ko da iya magana ya yi. In an bari fa neman ba bari ba ya sauke hakkin da ya rataye a kansa. Wannan kuma yana babin umarni da kyawun aiki, shi ma zai zo an umarci mu kallafi da yinsa. Allah ya kiyaye. Har a gidan rediyo ana faɗan irin ba san. Eh haka ne. Ka san wato shi yasa shugabanci yake da daraja a musulunci ba karama ba, kuma haƙƙoƙi da dama sun rataye a wuyan shugabanci. Kuma idan aka ce shugabanci ya lalace, al'umma gaba ɗaya ta lalace. Ya kamata ne a ce ƙarfin shugabanci ne ya kamata ya aiki a kan irin wannan mutanen. To amma idan aka ce mutum ne ji har gidan rediyo ya samu dama ya yi, ai kaga shugabanci ya ɗaure gindi kenan. Na rediyo ka ainihin shugabanni ne. To bai kamata a ce abin da ya kamata a ce sun hana shi a cikin gari, a ce kuma an je wajensu an yi, kaga wannan abin sai dai mu roƙi Allah ta'ala ya yafe mana kuma ya kawo mana ɗauki ya gyara mana. Wannan ya ce menene cewa haramun musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi, shin ya halatta a yi wa wadda ba musulmi ba, kamar menene? Malam dukkan abubuwan da malam ya lissafa cewa haramun ne shin ya yi wa ɗan uwansa musulmi. To abu na farko shi ne, shi musulmi kana kiyaye haƙƙoƙin nan ne gaba ɗaya a kansa saboda alfarmarsa. Shi kuma wanda ba musulmi ba, za ka kiyaye gwargwadon abin da za ka kiyaye ba don alfarmarsa ba, sai don zaman lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku fara wa Yahudu da Nasara da sallama. Idan kun gamu da ɗayansu a kan hanya, ku matse shi zuwa mummunar hanya. Nan me ake nunawa? Nan ba ana nufin cewa ka zage shi ba, ba ana nufin idan kun haɗa a hanya ka ture shi ba, ko ka hankaɗa shi ba. A'a, shi yasa sai aka zo da wata siga mai wato siga ta balaga da fasaha, aka ce faqruhu ila adyafi. Idan hanya ko wani wuri mummuna ko wani wuri mafi hatsari, to tun daga nesa za ka zaɓi kyakkyawan ta yadda zaka daje akan kyakkyawa kawai ba kai ne ya fasawa ba shi da kansa zai mutu ya san ba wai sai ka zo ka hankale shi ko ka ture shi ba kaga wannan neman masifa da haka idan wani lokacin zaka yi mu'amala da wanda ba musulmi ba zaka mu'amalance shi ne ta hanyar hikima saboda bayan zaman lafiya ma kana da buri akan sa ne musulunci kana da buri akan sa ne musulunci da haka nan idan na baka amsa na ce a musulmi kada yake wa ba musulmi banda wanda ba musulmi ba to kamar nan halarta ma kaje ka zagi kafiri ne kaje ka halali kafiri kaje ka hanka da kafiri kaje kai kaza kaga wannan kuma musulunci bai koyar da haka ba yawa wannan yace tambaya ta ita ce mallam idan mutum ya je makabarta kuma baya daga cikin waɗanda suke ciki ba suke aiki to zai zauna ne ko kuma tsayawa zai yi wanne ake so idan an je makabarta in ba kammala hakan kabari ba wanda yake da bukatun tsuguno zai tsuguna wanda yake da bukatun zama zai zama idan an gama hakan kabari za a binne gawa tashi ake duka kowa tsayawa yake ba abin na gawa wani yana tsuguna ko yana tsuguna amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa makabarta ya samu ana tonan kabari ba kammala ba sai ya tsuguna da haka mutum zai iya sauran kabarin bayanin ka kuma yayi tsawo da yawa kai hakuri mallan in mutum yana sallah sai ya manta sallar a bayyane ake karatu sai ka sirranta sai da ya gama fatiha sai ya tuno to yaya zai to abin da yafi kamata shine wanda ya karanta fatiha a sirrance sai ya tuna bayyanawa zai ya dora mata sura a bayyane wannan shi yafi kamata sai dai wasu malamai sun tafi akan cewa ya maimaita fatiha a bayyane kama in mun yi la'akari da cewa fatiha rukuni ce kuma ba a maimaita rukuni karanta ta sirrance ma karanta ta ne in ka maimaita ta a bayyane ka maimaita ta ne dan haka abin da yafi kamata shine ka dora mata sura a bayyane sai kai sujada qabli saboda kai ragin bayyanawa malam ya hukuncin wanda ya tuna bai yi ba adi ko qabli ba bayan tsawon wani lokaci lokacin da ya tuna sai yayi lokacin da ya tuna sai yayi nan ma kamar a mazhabar malikiya da suka tafi akan qabli a ragi eh suna ganin dukkan wanda bai yi qabli ba har ya fita a masallaci ko abin ya tsawaita sallarsa ta baci za mu karanta a halal to amma idan mun yi la'akari da cewa ba malikiya ce kadai mazhaba ba akwai mazhabobin da sun tafi akan cewa dukkan sujada ma ba adini dukkan ma ba adini ba wani qabli to kaga za mu ce wanda ya manta ba'adi ko ya manta qabli kawai ya manta sujada rakkanwa idan ya tuna daga baya cewa ya manta abin da yake wajibi a kansa shine kawai yayi wannan sujada kawai a lokacin da ya tuna yayi kabbara ya fadi ya sujada guda biyu yayi sallama shikenan ya gyara sallarsa da izinin Allah suwa malikiya suka ce yin ba'adi ne har abada zai yi ta amma idan qabli ce in ta tsawaita sallar ta baci wannan yace don Allah mallan duk sauran mazhabobi suna da suma da nasu fikuhum mai kyau ma sosai ma irin yadda a malikiya muke da littattafa na fikuh irin su risala irin su mudawwana haka sauran mazhabobi irin shafi'iyya suke da umdatus salik wa umdatun nasik suke da alhawi suke da al'ummu hakan nan hanafiya su ma suke da mughnil muhtaj haka mazhabar hanabila su ma suke da umdatul fiqh suke da abina zadul mustaqna suke da su al-mughni da sauransu haka kowace mazhaba da fiqhun sama akwai abin da ya zo iri daya akwai abin da kuma ya bambanta yau menene hukuncin wanda yayi satar amsa ya ci jarrabawa kuma ya fara yin aiki yaya abin da yake ci yake kai ne ko wani? Ni ina fa so mutum ya tambayi damuwarsa. Bai kamata damuwa da ba taka ba ka daga wani hankali ko ba ka ba. Amma in kai ne kake da matsalar, ka saci amsa, ka ci jarrabawa, yanzu kake aiki, to sai ka je ka samu malami, sai ka tambaye shi, ka ce gashi abin da ya faru dai. Zai ma tambayoyi ya bincike ka, ya gama bincikenka, nan zai san me ya kamata ya gaya maka. Amma irin wannan tambayoyin suna daga cikin tambayoyin da ba zan iya amsa su haka kawai da gaske. Alaikum salam. Yace akwai waɗansu mun yi magana akan tsayawa musulmi, akwai waɗansu ayyuka wadda haka ɗabi'a su take. To abin da zan ce a nan shi ne, ku sani cewa wato irin rayuwar da muke yi yanzu a nan mu ce a Najeriya, rayuwa ce wacce gwamnati bata tsara ta bisa la'akari da addininmu na musulunci. Haka ne ko? Yawwa, gwamnati bata tsara ta bisa la'akari da addininmu na musulunci ba, amma bata hana mu yin musulunci ba. Sai dai a wurin da mutum ya tsinci kansa cewa ba hali sai dai ya yi abin da ya saba wa musulunci, to nan za a duba a ga wannan abin shirka ne ko ba shirka ba ne. Sannan kuma wannan abin menene gwargwadon cutar da shi da zai yi, saboda laruri a musulunci ana yin sa ne gwargwadonsa, ba a wuce iyaka. Duk mai cin mushi ai zai ci ne yayin da zai mutu in bai ci ba, kuma bai halatta ya wuce gona da iri wajen ci ba. To haka duk wani laruri, gurin da zai yiwu ya zan ba sai ka yi ba, kuma ba abin da zai faru, to ka tuna da addininka, ka fifita addininka. Gurin da ba zai yiwu ba sai ka yi, akwai wani lokaci wata shekara da aka yi wata daura a Bauchi. Lokacin da aka zo tare rufe daura, sai aka kada gangar taken ƙasa. Ya aka da gangar taken ƙasa, sai wasu suka tashi kamar yadda aka saba, sai wasu ba su tashi ba cikin ɗalibai. Ina cikinsu. Wannan shi ne gaskiyar zance. Tsoron gwamna wannan lokacin bai daɗi ba. Bayan an kammala, sai ya karɓi abin magana, sai ya ce bai yarda ba, wannan renin wayo ne da saurin ido. Da haka bai yarda ba, sai an sake kaɗa wannan gangar, kowa ya tashi. Abin da ya kafa hujja da shi shi ne, ai malaman kuma waɗanda su suke koya muku ilimi a wurin su kuke koyan addinin su ma sun tashi. Kuma haka ne, dukka malamanmu Larabawa da suka zo ba wanda bai tashi. Aka sake kaɗa ganga, aka sake maimaitawa, masu tashi suka tashi, wanda ba su tashi ba su tashi ba, yanzu ba zan gaya muku matsayina ba. An gane ko? Yawa. A nan abin da zan ce shi ne, kun ga shi hujjarsa shi ne malamanmu sun tashi. Waye waɗannan malaman Allah ya ba su ilimi da fahimtar addini? Su baki ne a wajen, kuma dalilinsu aka taura a wajen, kuma suna manya-manyan kujeru a gaba ta yadda ba zai taɓa yiwuwa ba. Kuma tsakaninsu da wannan wajen alaƙa ce ta diflomasiyya. Da haka a matsayinsu na malaman addini sun san cewa larurar kiyaye diflomasiyya da kiyaye maslahar baƙunta da kuma abin da suke so su cimma na manufarsu ta isar da da'awa, wannan larurar ta fi larurar zama a wannan ganga. Saboda inda a lokacin sun ki tashi me yawa wata kila gwamnati ce ba za a sake zuwa ai ba. Kaga an yi asara babba. Wa gwamnati ta yi su gari ba. Da haka sai a duba a ga meye matsalar da za ta haifu idan ban yi ba. Meye kuma matsalar da shin wannan matsalar tana da sanani ko bata sanani? Za ta cutar da rayuwata ko lafiyata ko iyalaina ko abincina ko ba za ta yi komai ba. Idan ba za ta yi komai ba to sai na yi addini. Idan za ta cutar da rayuwata ko lafiyata ko iyalaina ko abincina ba daidai wannan lokacin Ubangiji ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Shi ma Allah yana so ka dauki abin da zai maka sauki ne, bai ce kai addini dan ka galabaitar da kanka ba. Da haka za ka bautawa Allah ne iyaye da zaka iya. To wannan ma'aunin yana da kyau ya zama koyaushe muna tare da shi. Wani lokacin muna cutar da kanmu sai ya zama da wurin da za mu yi, da wurin da ba za mu yi ba, duka kudin goro muke su. Kaga wannan kuma Allah ba zai mana uzuri ba. Allah ba zai mana uzuri ba. Malami ne misali a makaranta. Malami ne a makaranta, headmaster musulmi ne, malamin musulmi ne, yaran musulmai ne. Amma yana shiga aji, za a miƙe, wanda bai miƙe ba ma a matsa magiya tsal. Da girin yaro, sai miƙe. Kaga maimakon in shiga sai musu assalamu alaikum, sai wa alaikum assalam, garinku ne ma. Yayanku ne. Waye zai hana ku? In tambaye ku wata doka ce aka rubuta aka ce ya kamata yaran makaranta su dinga sa hijabi da ƙarfi ba kuma hijabi. Saboda gwamnati ba ta da wani tsari akan uniform, ba ta da wani bakin ciki ko wani abu da take gujewa akan uniform. Saboda al'adar ku, addinin ku da haka ya dace, da kuka maida abun haka sai ba ta ce muku komai ba. Sai bata ce muku komai ba, tun makarantar musulunci makarantar gwamnati ga shaka ake. A hankali ne, saboda islamiyyu da yara suke zuwa, a hankali sai kunya take shiga musu, sai suka koma haka, sai malamai ba su hana ba, a sama kan gwamnati ba ta hana. Ashe a iya gurbin da muke da damar da za mu yi addinin mu, za mu yi kaya mu ba mai hana mu. A iya gurbin da muka san cewa ba zai yiwu ba zai zama hatsari a rayuwarmu, to a daidai iya wannan gabar sai mu hakura mu iya abin da zai yi. Jama'a an fahimta? Lokacin da aka makare Ammar ɗan Yasir a Makka, aka ce sai ya faɗi kalmar shirka. An matse babansa Yasir, an kashe babansa a kan idansa. Yana cewa la ilaha illallah, ana cewa ka daina faɗa ka ce hubal, ka ce sai hubal. Ya ce ba zai faɗa ba, yana ya la ilaha illallah har sai da aka kashe shi. Mahaifiyarsa tana la ilaha illallah, ana cewa ta ce hubal, ta ki faɗa, aka ɗauma shi aka caka a farjinta, sai da ya nutse a cikin ƙasa, aka kashe ta. Ammar saura shi yana ɗaure, aka zo aka ci gaba da azabtar da shi, ana cewa sai ya faɗa. Ƙarshe dai sai ya faɗa ya ce hubal. Sai aka ce hayyarata ta ta, sai aka kwance shi. Ta kwance shi ya tafi wajen manzon sallama yana kuka, yana kuka, yana cewa ya shiga uku, ya zama mushriki, ya zama kafiri, ya rabu da musulunci. Manzon Allah ya cece shi, ya tafi wajen manzon sallama sun zama, sai Allah ya saukar da aya, ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. In ban da wanda aka tilasta shi alhalin zuciyarsa tana nutsa da imaninsa, amma a dole aka sa shi aikata kafirci, wato wannan shi ba matsala. Walakin man sharaha bil kufri sadra, sai dai wanda ya bi abin ya yarda da shi ransa ya so, fa alaikum ghadabun min Allah, to su ka suna da fushin Allah. Kaga nan an ba da uzuri wa wanda aka tilasta ya shiga cikin matsi, ya zama masa dole. To sai shari'a sai ta buɗa masa ta dan ba shi dama. Ashe Ammar yana tsoron ya zama mushriki, ashe yana nan a musuluncinsa bai sani ba, a abin da ya samu musuluncinsa. Allah ta'ala alam. Mun akwai daga wannan gaba, Allah ya ba mu ladan daidai ya ba mu ya gabata mana kurakurai. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.